Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma Alfa Radio kuma sai a Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa ɗazu da yamma wasu da ba a san ko suwaye ba sun tayar da rikici a Jos inda aka jiwa mutane da dama raunuka. Haka kuma za ku ji cewa al'amuran tsaro sun sake dagulewa a yankin Niger Delta. Za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bisa tashin hankulan da ke faruwa a wasu sassa na Najeriya, wacce rawa jama'a za su taka don warwar matsalar. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta faɗa a yau Alhamis cewa manyan motoci ɗauke da kayan agaji ga yaran da rikicin gudun hijirar Rohingya ya shafa na kan hanyar zuwa Bangladesh, inda ɗaruruwan al'ummar Rohingya ta Myanmar suka gudu domin tsira da rayuwarsu. Kamar da kungiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, akwai fiye da 'yan Rohingya 400,000 da suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh, haka kuma kashi 60 cikin 100 yara ne ƙanana. Daga cikin taimakon kayan da hukumar kula da yaran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da su sun hada da ruwan sha da kayan tsaftace muhalli da sutura da kuma sauran kayayyakin masarufi. Kungiyar ta ce ta shirya aikawa da wasu kayayyakin cikin makonni masu zuwa. An ba da sanarwar agajin ne kwana ɗaya bayan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana al'amarin da kisan ƙare dangi.
A yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce saurayi ƙarshe cimma daidaituwa da shirin shugabannin majalisa domin kare dubban matasa bakin haure daga mai da su kasashensu shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba, amma yarjejeniyar dole ta hada da babbar kariya akan iyaka. Jawabin na Trump ya zo ne bayan da ya faɗa a Twitter cewa ba su daidaita da shugabannin majalisun 'yan jam'iyyar Democrat akan shirin na daka ba, wanda gwamnatin ta Trump take son watsi da shirin a satin da ya gabata, yayin da ya baiwa 'yan majalisu watanni 6 da su jefa ƙuri'a akan lamarin. A wani labarin kuma, a ziyarar da ya kai a yau Alhamis jihar Florida, jihar da guguwa ta hatsina, shugaban na Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an agajin gaggawa da na soja sakamakon ɗaukin da suka kai na guguwar Irma, wadda ta haifar da mummunar ɓarna da za ta ɗauki kwanaki kafin a gyara ta a yammacin jihar ta Florida. Trump ya faɗa jim kaɗan bayan ya isa Fort Myers, waje na farko wurin biyu da zai duba a Florida, kuma wurin da ya karɓi bayani akan yunƙurin gyaran, ya ce ayyukan yana matuƙar kyau. Akwai kimanin mace-mace har 25 da ke da alaƙa da guguwar a Florida. Shugaban ƙasa ya ba waɗanda suka fara kai agaji da kuma rangwame domin kare faruwar irin wannan bala'i.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Russia da Belarus sun fara atisayen sojoji a yau Alhamis, wanda ya jawo damuwa ga 'yan ƙungiyar NATO sakamakon girma da kuma yanayin atisayen. Ministan tsaron Rasha ya ce kimanin jami'an soji 12,700 ne ke cikin atisayen a wurare guda 6 a Rasha da kuma Belarus, gami da jiragen saman yaƙi 70 da tankokin yaƙi 250 da kuma jiragen ruwan yaƙi guda 10. Ma'aikatar ta ba da jawabi a rubuce da ke cewa atisayen an yi shi ne don yanayin tsaro kawai, ba wai don barazana ga wata ƙasa ko ƙungiya ba. Major General Oleg Voinov, babban jami'in sojin Belarus, shi ma ya ba da wannan tabbacin a jiya Laraba, inda yake cewa wannan aiki bai zama barazana ga makotan kasashen Turai ba gabaki daya. Atisayen zai kai har ranar 20 ga watan Satumba ana gudanar da shi.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai zauna da jami'an Burtaniya da na Faransa a yau Alhamis a birnin London domin tattaunawa akan ƙara takurawa Koriya ta Arewa akan shirin ta na nukiliya da makami mai linzami. game da zama akan tattauna yanayin siyasar Libya da halin da take ciki. Tillerson ya fara haduwa da Prime Minister Britania Theresa May, haka kuma bai amsa tambayar manema labarai da suka rika jefa masa akan Koriya ta Arewa ba yayin da ya isa. A cikin shirye-shiryen sun hada da magana da ministan harkokin wajen Boris Johnson da kuma direktan siyasa na Faransa Nicolas de Riviere. Ofishin Johnson ya bada sanarwar mutane uku za su tattauna yadda za a tunkara aiki da ƙarfi game da aikin gwamnati na Koriya ta Arewa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin dazu da yamma ne rikici ya barke a birnin Jos inda mutane da dama suka samu raunuka. Kan haka ne na zanta da wakiliyar Murya Amurka ta jihar Filato Zainab Babaji inda na fara tambayar ta abin da ke faruwa.
Bayanan da na tattara daga jama'a sun dai nuna min cewa ana ta guje-guje wato dazu da yamma kenan. Sannan kuma waɗansu sare-saren mutane wato kaman da wukake da su sanduna kuma lamarin ya shafi tun daga wajen gangare zuwa tana zuwa titin masallacin Juma'a da su olbu.
To da kika ce ana sare-saren mutane, wani in mutane kenan suwaye suke sare-saren kuma suwa ake sara?
To ka san yake da yamman nan ne abin ya faru, ba za a ce ga waɗanda suka abin na ba, don su ma waɗanda na tambaya sun nuna min cewa ba su iya gane ko suwaye suka yi saran ba, amma dai waɗansu harshen taimaka an sa waɗansu a keken atef waɗanda aka sare su zuwa asibiti kenan.
To kina ganin wannan hakan yana da alaƙa da wani faɗa na ƙabilanci ko wani abu da ke faruwa?
To duk da suke ban samu cikakken bayani ba, sai dai yawancin waɗanda na zanta da su sun nuna min cewa a lamarin ya shafi rikicin da ya faru da ƙabilar Ibo da 'yan Arewa a garin Aba a jihar Abia kenan a shekaran jiya. To amma dai ta san duk da yake ba mu samu cikakken bayani daga wurin hukumomi ba, ba za mu iya tabbatar da haka din ba.
Yanzu a lokacin da abin yake faruwa, hukumomi sun ka ɗauki ko kuma sun yi ƙoƙarin yunƙurin dakatar da rikicin?
A halin da ake ciki yanzu dai jami'an tsaro suna ta sintiri a cikin garin Jos don tabbatar da zaman lafiya. Sannan gwamnatin jihar Filato kuma ta sanya dokar hana yawo wato daga yammacin yau ko kuma daren yau zuwa gobe da safe don tabbatar da cewa ba a rasa rayuka ba. Sannan kuma hukumomin inganta zaman lafiya a jihar Filato su ma tuni suka fara kiraye-kirayen zaman lafiya a kafofin yada labarai saboda mutane su zauna lafiya.
Wannan abu ne da aka fara aka saba gani ko aka taba gani a garin Jos ko?
Dama yawancin lokaci idan shekaru biyu dai da suka gabata an samu zaman lafiya, amma a kwanan nan kasan an samu wani ɗan hargitsi a wani ƙauye, amma kuma ba abin da aka yi zato ba ne saboda an samu zaman lafiya, to ana ga kamar zaman lafiyan zai ɗore.
To madalla, wakilin Murya Amurka kenan Zainab Babaji, mun gode. Al'amarin tsaro a yankin Najar tana ƙara dagulewa tsakanin 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya da kuma jami'an tsaron da ke aiwatar da tabbatar da zaman lafiya a yankin. Ga wakilin Murya Amurka Lamida Abubakar da ƙarin bayani.
Al'amura dai sun tsaya cak a sassa daban-daban, da cewar jiya an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki tare da sojojin Najeriya da sarakuna da kuma gwamnatin jihar Abia. Amma ga dukkan alamu waɗannan tarukan ba su yi tasirin da ake bukata ba, kuma 'yan asalin arewacin Najeriya da ke zazzaune a yankin sun koka cewar suna cikin zaman ɗaɗɗar. Kuma na yi hira da su ga abin da suke cewa.
To gaya mana yanzu a ina kike?
Ina garin Abba.
To bayan rikicin nan ya faru, wani hali ake ciki yanzu?
Gaskiya muna cikin wani hali daɗe, muna so mu a taimaka mana shugaban ƙasa ya taimaka mana a turo mana da escort mu tafi gida. Cikin wani yanayi an kona mana mahallan mu, gashi nan ana ta harbe-harbe yanzu haka.
Sunana Idris Bashir, limamin masallacin Juma'a da ke Aba. Wallahi dai tun ƙarfe biyu na dare aka fara harbe-harbe, suka fara kisan mutanen mu, kona wurare ciki har da division na 'yan sanda na Arewa shi ma sun kona shi, kuma samu nasara wajen don kai hari a wani masallaci dake Azikiwe Bai Asarar wanda aka fi sani da masallacin Yarbawa.
Sunana Sa'idu Isma'ila Danwarai. To babban fargaba dai wanda muke ciki dama ga ka'ida nan garin din wasu abubuwa suka faru aka yi radda aka yi dinan an wuce amma yanzu sai abin ya canza salo. Jiya ma da daddare yaran sai iskan sun fito sun same mu nan ka.
Matakin ma da ake a yanzu bangaren kungiyar nan ta IPOC dake rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra sun yi shelar cewar a shirye suke su tunkari sojojin Najeriya. Gama abinda wani dan kungiyar ta IPOC ke cewa
a lot of members have been killed in the constitution of Nigeria everybody have right to fight for his freedom.
Yana cewa ne kowane dan Najeriya na da damar fafutukar yancin yankinsa kamar yadda tsarin mulkin kasa ya tanada. Saboda haka mustakanu ba dan ta'adda bane, yan ta'addar dai suna cin a arewa maso gabashin Najeriya wato yan Boko Haram. Kuma ban ga dalilin da zai sa sojojin Najeriya su kai mana farmaki ba. Yace ba mu ne ke kashe yan asalin arewacin Najeriya ba, kuma ban mu san waɗanda suke kashe su ba. Na yi yunkurin jin ta bakin jami'an tsaro musamman shi mataimakin babban inspector general na yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta tara Mr. Hosea Hassan Karma akan halin da ake ciki kuma ga abin da yake cewa.
An san abin da ya faru jiya ba sai dare mutane sun zo suna sa tayoyi a hanya ana sa wuta ana gawa mutane cewa a fita a fita ana yashi so mutane sun fara kira kusa ina akan wannan ana su a shiga Harare police station an je an kuna motoci guda uku an damage police station.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Lami da Abubakar. In an jima kadan zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bisa tashin hankulan da ke faruwa a wasu sassan Najeriya. Wace rawa jama'a za su taka don warware wannan matsalar? Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma muna sauraron ka. Menene ra'ayinka kan wannan batu na yau?
Gaskiya irin wannan tashin-tashina ba ma jin daɗin su matuƙa. Kuma kiran da zan yi ga jama'a na farko dai hukuma ta dauki duk matakan da ya kamata na ganin cewa an daƙile waɗannan tashin-tashina da yake wakana. Kuma dole hukuma ta yi adalci ta yi duk abin da ya kamata. Kuma su ma jama'a akwai malamai pastoci ne da malamai na juma'a su ma su dinga jawo hankalin jama'a akan a zauna lafiya shine abin da ya fi. Kuma iyaye su ma akwai rawar da za su taka matuƙa da kuma al'umma su kansu matasa saboda in ƙasar nan ta zauna lafiya mu ne muka ci gaba idan har ya kasance ba a zaman lafiya mun ci baya ne ga baki ɗaya.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe. Wane ne akan layi a Yobe?
To assalamu alaikum, Baba Wakil ne daga Guru jihar Yobe tarayyar Najeriya.
To baba muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ya yawon so ra'ayina anan shine ya kamata a zauna da mutanen can kudu da mutanen arewa ya kamata na neman maslaha akan wannan abin saboda wannan abu ba karamin masifa bane ba karamin kuma za a tsara rayuka da dukiya kuma ba abin ya zo ba a cimma burin da ake bukata ba samun a zauna a samu shine za a samu zaman lafiya
da wannan abu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kebbi wane ne akan layi a Kebbi
kana magana da Muhammad Hassan ne Kebbi dan ko sa local government
to Muhammad Hassan muna sauraron ka menene ra'ayin ka game da wannan batu
to ra'ayi na mai gida shine wannan abin ga tashin hankali da mutane ke sani da cewa Najeriya fa kasa ce wanda yake kowa na da yancin kanshi amma yadda suka dauki abin nan ba haka ya kamata su aje sun dauke shi ba saboda waje kasa ce wanda yake ana son zaman lafiya saboda haka shugaban kasa ya gaggauta tura jami'an tsaro dan a ga an zauna lafiya
to me mutane kamata su yi domin kaucewa rikicin da ka iya faruwa
na'am
me mutane kamata su yi domin kaucewa rikicin da ka iya faruwa
eh mutane su kai zuciyoyin su nesa da su kudawan da arewacin duk kowa ya kai zuciya nesa saboda mu'amala ce ta mutane sai an yi hakuri
to mun gode kwarai da gaske Mal Muhammad Hassan bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
Suna na Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa muna sauraron ka.
To alhamdulillah idan muka dauki irin wayannan abubuwan da suke faruwa gaskiya a matsayin mu na matasa ba ma jin dadin irin wannan abu. Kuma duk abin da za ka gani sarafili idan wannan abin yazo za ka ga duk matasa za ka gani su a cikin irin wannan zama udul fitna a cikin al'umma. Ya kamata duk abin da za a rika duba gaba a duba baya. Kuma yanzu kaga misali yau idan aka ce mu dan arewa nan misali mun tsani wayannan yare daban kaga akwai matsala haka su dan kudanci idan suka ce sun tsani wayanda suke yan najan arewa kaga abin da ba daidai bane da haka ni kiran da nake ga su wayannan mutane su kai hankali ne sa su yi tunanin cewa Najeriya zaman lafiyar ne shine mafita kuma gaskiya al'amari gwamnatin tarayya kace wasa da wannan abu a ce a zo tun daga matsalar ke faruwa gabas maso yamma arewa ga kuma a ce wannan matsala idan a ce an samu wannan matsala
to mun gode Alhaji Musa mun gode wannan ra'ayi naka Alhaji Musa bari mu je Nasarawa wani ne akan layi a Nasarawa
sori ina ne na kuje karaman hukumar to tun ja Nasarawa
ya sunan malamin
sori ina ne na kuje
to muna sauraron ka
a gaskiya wannan abu sai dai Allah ya gyara mana shi amma indai suna ji na don Allah su yi hakuri zaman lafiya ne muna so Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu a Najeriya gaba daya kuma gwamnati ta tashi da gaske
to madallah mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi a Kaduna
to Sharfilo Hashim Gumal barka da lasariya
barka da warhaka ya sunan malamin
yana Murtala ina kiran ku da gare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala menene ra'ayinka a yau
to ra'ayina shine za mu ci gaba da tattausa zukatan yan uwanmu na arewa mai hakuri malamai da addini ya nuna mana ba zai yi dan anema na ka wani guri ka ce za ka dauki fansa ba kana zaune lafiya da yan uwanka nan mu dau hakuri mu ta addu'a kuma gwamnati mun san insha Allah tana iya kokarinta za ta shawo kan matsalolin nan duk dai mu yi hakuri mu kai zuciya nesa da fatan za ta tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka jama'a sai ku kira mu domin ku biya ko bayyana mana ra'ayoyinku mun samu kira daga Eke to wane ne akan layi
yawa kana magana da Sabi Idado Yarima kan fakarar hukumar Tofa da kanan jihar Ekiti
to man Sabi muna sauraron ka menene ra'ayinka
yawa to ni dai ra'ayina dangane da wannan al'amura da suke ta faruwa a Najeriya al'amari ne marasa daɗi ya dace yan arewa kada su dauki doka a hannunsu su bari gwamnati da abubuwan da gwamnati za ta yi ta yi amma kada yan arewa su ce za su ɗauki doka a hannunsu su ce za su yi ramuwa abubuwan da ake musu ya dace kuma gwamnatin tarayya ta ɗauki doka wacce take mai sauri ga dukkan wanda aka samu da hannu a cikin matsalolin a hukunta shi daidai bakin gwargwadon abin da doka ta tanada.
To man Sabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Sunana Abdullahi Lalasi na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi menene ra'ayinka a yau?
To gaskiya ni ma ana ra'ayin yana da kyau dai a ce mun zauna lafiya kamar misali mu 'yan arewa da ake yawan da aka ce abin yana ritsa da in arewa, ina so kan mu ɗan arewa mu zauna lafiya, saboda zaka ga kamar mu a Kaduna yau ana ta rufe rufin ciyawai rikici waye an san, ina san da Allah mu zauna lafiya. Kuma su ɗan kudancin yana da kyau da Allah su gane cewa al'umma ɗaya Najeriya ɗaya, wannan abu da suke ba shi bane mafita a Najeriya. Yana da kyau kuma hukumomi kamar shugaban ƙasa da sauran jami'an tsaro, yana da kyau a kare kurasu, saboda a kare dukiyoyi da rayukan al'umma a wannan yanki. Ni dai fatan mu dai a zauna lafiya, wannan rikice-rikicen ba shi bane mafita. Allah ya zauna da mu ƙasar mu lafiya, ya ba mu zuri'a ɗaya ba wani mai amfani.
To Malam Abdullahi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Nasarawa. Wane ne akan layi a Nasarawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin daga Nasarawa?
Ni ne sahibul bayan, ne suna Mahamuda daga garin Bukam Kwato, jihar Nasarawa lafiya.
To Mahamuda, muna sauraron ka.
Eh, abin da nake so in bayyana akan abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa shine gaskiya shugabannin mu su duba abubuwan da ke faruwa tsakanin talakawa, su yi adalci. Duk abubuwan da ke faruwa, duk kashe-kashe ne, tashin hankali duk akan talaka yake karewa. Ya kamata su nemi mafita ta inda
Malam kana, Malam Mahmuda, kana ji na?
Da Allah kuma ya ƙara daidaita tsakanin mu.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai, kuma da kiran kuma ka ƙarshen daga wayar mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 5 saura minti 8. Yanzu kuma sai.
Wasanni a takaice.
Duk da dankarin kashin da ta baiwa kasar Kamaru a wasan neman gurbin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya, Najeriya ta kara yi kasa a jadawalin mafificin kasashe a fagen tamaula na hukumar FIFA na watan Satumba. Jadawalin wanda aka fitar a yau Alhamis ya nuna Najeriya ta sauka daga matakin kasa ta 38 zuwa ta 44 a duniya, wanda ya nuna ta fadi da matakai 6, duk da yake a nahiyar Afrika ta daga da mataki 1 daga ta 6 zuwa ta 5 a nahiyar ta Afrika. To sai dai ita kan kasar Kamaru, kashin da Najeriya ta bata ya kawo mata gagarumin na kaso a jadawalin, domin ko ta fadi matakai 10 daga kasa ta 35 zuwa ta 45 a duniya. Kasar Masar ce ta 1 a nahiyar Afrika, Tunisia ta 2, Senegal ce ta 3, yayin da kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo take ta 4. A halin da ake ciki kuma, kasar Kebba ce mafi kowa zalawa a sabon jadawalin na FIFA na duniya a wannan watan. Nasarar da kasar ta yi na doke kasar Afrika ta Kudu a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya, ta ɗaukaka darajar ta daga matakin ta 114 zuwa ta 67 a duniya, inda kuma take a matsayin kasa ta 13 a nahiyar Afrika. A matakin duniya kuma, kasar Jamus ta koma darewa a zaman kasa ta farko a duniya a fagen kwallon kafa, inda ta tura kasar Brazil wacce ta koma matsayin ta na da na biyu. Ana nan ana bincike akan zaben da aka yi wa wani ɗan ƙasar Masar, Hani Abdul Rida, a zaman ɗaya daga cikin 'yan majalisar zattarwa na hukumar FIFA. Wani tsohon jami'in kwamitin gudanarwa na hukumar ta FIFA ya ce akwai manya-manyan zarge-zargen tafka magudi wajen zaben Abdul Rida, ɗan ƙasar Masar, a matsayin ɗan majalisar zattarwa na hukumar FIFA ɗin. Abdul Rida ya doke ɗan ƙasar Kamaru Zulkifli Gufunja da ƙuri'u 50 da kuma ƙuri'u 4 a wani zaɓe da hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afrika, wato CAF, ta gudanar a watan Mayu. A Turai kuma, hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta buƙaci hukumar FIFA da ta yanke hukunci akan ɗan wasan gaba na Tottenham Dele Alli kafin buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya a wata mai zuwa. Na'urori sun ɗauko hoton Dele Alli yana ɗaga ɗan yatsan tsakiya a haujin alƙalin wasa a wasan da kasar Ingila ta buga da kasar Slovakia, kuma yana iya fuskantar hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni 4. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar da sanya takunkumin da aka auna akan jami'an kasar Sudan ta Kudu guda biyu da wani tsohon jami'in kasar, a bisa rawar da suka taka don kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar. Saka takunkumin ya hada da wasu kamfanoni guda uku mallakar ɗaya daga cikin jami'an da aka saka matakunkumin. Matakin da aka dauka akan Malek Ruben Riak Rengu da Michael Maculiat da Paul Malong Awan ya nuna karara cewa gwamnatin Amurka za ta shiga takun saka da duk wani mai kawo rikici da kuma kawo cikas ga yunkurin samun zaman lafiya. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu yayi amfani da cibiyoyin kudin kasar Amurka don boye kudin da ya sato. Amurka a shirye take ta dauki wasu matakai akan duk wani wanda ke da alhakin dagula yunkurin samun zaman lafiya da matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar Sudan ta Kudu. Amurka ta kudiri aniyar saka ido akan waɗanda suka azurtar da kansu ta hanyar cin hanci da rashawa a yayin da mutanen kasar na cikin halin kuncin tattalin arziki da rashin samun taimakon agaji. Rabin mutanen kasar Sudan kusan miliyan 6 ke fuskantar matsananciyar yunwa yayin da fiye da miliyan 4 sun yi kaura daga gidajensu ciki har da miliyan 2 da suke gudun hijira. Wannan rikici da mutum ya haddasa, gwamnatin Sudan ta Kudu tana iya kawo ƙarshensa. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta ce suna ci gaba da nunawa shugabannin ƙasar Sudan ta Kudu cewar tilas su mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka ayyana da kansu, su kuma farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 akan ƙudurin warware rikicin ƙasar Sudan ta Kudu ta hanyar yin shawarwari da jami'an adawa da kawo ƙarshen kisan kiyashi da kuma kawo ƙarshen musgunawa ma'aikatan agaji su bada cikakken haɗin kai ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Sudan ta Kudu su kuma ɗauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, inji Mrs. Nauert. Amurka na kira ga dukkan jam'iyyu da su bada haɗin kai ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta Kudu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga takaitattun labaran duniya.
Tuga takaitattun labaran duniyar. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta faɗa a yau Alhamis cewa manyan motoci ɗauke da kayan agaji ga yaran da rikicin gudun hijirar Rohingya ya shafa na kan hanyarsu ta zuwa Bangladesh, inda ɗaruruwan al'ummar Rohingya ta Myanmar suka gudu domin tsira da rayuwarsu. Kamar yadda ƙungiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, akwai fiye da 'yan Rohingya 400,000 da suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh, haka kuma kashi 60 cikin 100 yara ne ƙanana. Daga cikin taimakon kayan da hukumar kula da yaran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da su sun hada da ruwan sha da kayan tsaftace muhalli da sutura da kuma sauran kayayyakin masarufi. Ƙungiyar ta ce ta shirya aikawa da wasu kayayyakin cikin makonni masu zuwa. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce sauran kirseci madaidaituwa da shugabannin majalisa domin kare dubban matasa bakin haure daga mai da su kasashensu. Shekaru da dama bayan iyayensu sun shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba, amma yarjejeniyar dole ta hada da babbar kariya akan iyaka. Jawabin na Trump ya zo ne bayan ya faɗa a Twitter cewar bai daidaita da shugabannin majalisu na 'yan jam'iyyar Democrat akan shirin na daka ba, wanda gwamnatin na Trump take son watsi da shi a satin da ya gabata, yayin da ya baiwa 'yan majalisu watanni 6 da su jefa ƙuri'a akan al'amarin.
Masu sauraron mu, da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Cordelius. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.